Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da kuma Dalal FM. Sai kuma tashar muta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana kuma za a iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkanmu da wannan yammaci. Yau Litinin 16 ga watan Satumba shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harandane tare da abokiyar aiki na Aisha Mu'azu da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan safiya tamu yammaci naku. Amma kamun mu tsunduma cikin shirin, bari malama Aisha ki bamu kana labarai.
To, shugaban Amurka ya ce a shirye Amurka take ta kai martani kan duk mai kaiwa rijiyar man Saudi Arabia hari. Haka kuma kungiyar Boko Haram ta kai hari a kasar Kamaru. Sai kuma ƴan ƙasan Tunisia sun tafi sun kada ƙuri'arsu domin zaben shugaban ƙasa.
To, kanin labaran kenan, idan aka zauna za a ji cikakkun labarai. Daga bisani kuma za ku ji irin shirye-shirye da ake yi waɗansu suka yi kiraye-kiraye a wani taro da aka kammala a ƙarshen mako na ƙungiyar ECOWAS ko kuma SEDEAO da aka gudanar a birnin Wagadugu da ke ƙasar Burkina Faso. Samu tangarda, amma kuma yanzu sai a dan gafarce mu ga kuma kanin labaran, amma kuma ko kuma yanzu bari mu tsunduma cikin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye Amurka take ta mai da martani kan mummunar hari da ake kaiwa wata rijiyar man Saudi Arabia, kuma mafi girma mai taimakawa samun daidaiton man da ake bukata a duniya. Ya ce muna da dalilin da za su iya tabbatar muna sanin mai wannan aika-aikan, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter a jiya Lahadi. Tun farko dai, sakataren gwamnati Mike Pompeo ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Iran ta kai farmaki tushen mai na duniya, ya yi watsi da ɗaukar alhakin kai farmakin da masu ta da ƙayar baya na Houthi da ke Yemen suka yi, wanda suka ce sun yi amfani ne da jirgi da baya amfani da matuki wajen kai wannan harin. Iran ta musanta wannan zargin da ta ce zuki ta malle ne. A jiya Lahadi ne Tunisia suka kada ƙuri'unsu don zaben sabon shugaban ƙasa cikin 'yan takara kusan dozin biyu da suka tsaya neman zaɓe, inda alƙaluma da ba a tabbatar ba suke nuni da cewa wasu 'yan takara biyu daga waje ne ke kan gaba a zaben. Sama da mutane miliyan 7 ne suka cancanci kada ƙuri'a a wata dama da ƙasar arewacin Afirka ta samu a karo na biyu da gudanar da zaben shugaban ƙasa tsaftatacce shekara 8 bayan juyin juya halin da aka yi a ƙasar. Mutane sun yi tururuwa zuwa wata makarantar firamare inda suka bi layi a bayan hotuna masu ɗauke da bayanai kan yadda za su kada ƙuri'ansu, daga ciki har da wani matashi ɗan shekaru 19 da haihuwa mai karatu a makarantar gaba da sakandare mai suna Yomne Elbenna, wanda ke cike da farin cikin kada ƙuri'arsa ta farko. Mutane suna neman zaɓar sabbin hannu wanda ba su da alaƙa da siyasa sakamakon matsalar taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa da ƙaruwar rashin aikin yi. Sai dai wasu 'yan Tunisia sun yi zamansu a gida cike da rashin jin daɗin yadda al'amura ke tafiya a ƙasar, da kuma kokwanton cewa wani daga cikin 'yan takarar za su kawo sauyi a kan al'amura. Masu sauraro, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Akalla dakarun sojan Kamaru 6 ne aka ba da rahoton mutuwarsu bayan da suka yi ta ba ta kashi da 'yan kungiyar Boko Haram a kasar Afirka ta tsakiyar da ke kan iyaka da Najeriya. Gidajen jaridu na cikin gidan kasar sun bayyana cewa sojoji shida ne aka kashe kuma tara sun yi rauni a wani harin da aka kai wa sojojin dake kan iyakokin Kamaru wanda suka fara tun ranar Juma'a zuwa safiyar jiya Lahadi. Maharan sun kuma yi awon gaba da makamai da harsashe masu dimbin yawa. Hukumomin sojin kasan sun tabbatar da wannan harin da aka kai amma basu tabbatar da sojoji nawa aka kashe ba. Bayanan rahoton wato ya bayyana cewa su ma maharan sun ji jiki. An kai wannan farmaki ne bayan da General Rene Claude Meka, babban hafsan sojojin Kamaru, ya kai wata ziyara iyakan arewacin jihar Afirka ta tsakiyar mai makwabtaka da Najeriya, inda ya ce dakarunsa sun fatattaki 'yan kungiyar Boko Haram har karfinsu ya ragu, inda ba za su iya haɗe hancinsu har su kai wani mafarmaki kan barikokin soja ba. Bayan wannan harin da aka kai, Meka ya ce sun ɗau matakan kariya na tsaro don kare al'ummar ƙasa, ya ce an sake aika wasu dakaru. A cikin makonni biyun da suka shige, an samu rahoto kan hare-hare akan matafiya da 'yan karkara. Maharan sun kwace kudaden mutane tare da abincinsu, inda suka yi garkuwa da shida daga cikin mutanen don neman kuɗin fansa. Har yanzu dai ba a san inda suke ba. Dauda Saidu masani ne a fannin sasantawa da ke koyarwa a jami'ar Njamena da ke Chadi, ya ce rashin tsaro dai sai dada karuwa yake yi a yankunan da suka fama da harin Boko Haram sakamakon matasa da suka shiga kungiyar dan lagwadar da aka kwadaita musu, amma suka fice da suka fahimci duk labarin kanzan kurege ne kuma ba su da aikin yi. Ya ce ya zama wajibi jihohi da matsalar Boko Haram ta shafa su tashi tsaye don samar da wata samarwa matasa aikin yi. Ya ce dubban matasa ne suka shiga wannan kungiyar ta Boko Haram, kuma ina ji lokaci ya yi da gwamnatoci za su yi tunanin yadda za su shawo kan wannan matsalar. A yau Litini ne mambobin kungiyar gamayyar ma'aikatan kirar motoci da ake kira United Auto suka fara wani yajin aiki don bijirewa kamfanin General Motors, yayin da bangarorin biyu suka kasa cimma matsaya akan wani sabon kontiragi. Ana sa rai cewa za a ci gaba da tattaunawar ranar Litini ne, amma duk inda ake kirar motoci da kayayyakin motoci a jihohi tara za su tafi yajin aiki wanda zai jefa kusan mutane 50,000 cikin rashin aiki. Mataimakin shugaban kungiyar Terry Dight ya ce babu yadda za su yi ne ya tilasta musu tafiya yajin aikin a matsayin matakin ƙarshe. Kungiyar tana so wa 'yan kungiyarta albashi mai tsoka, su samu inshorar lafiya mai inganci da kuma samun kaso na ribar da kamfanonin suke samu. General Motors ya ce ya yi wa ma'aikatan ƙarin albashi, inshorar lafiya da kuma raba riba tsakaninsu baya ga wasu basu hannayen jari na biliyoyin dololi wanda zai kai ga ƙara musu aikin yi. Tun shekara ta 2007 ne gamayyar kungiyar ma'aikatan kamfanonin masu kirar suka yi yajin aiki kafin wannan.
Gaida Aisha Ma'azu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai mu shiga duniyar rahotannin namu. Saurare, yanzu kuma sai duniyar rahotannin namu, inda za ku ji a ƙarshen makon nan ne da ya gabata kungiyar tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ko kuma SEDEAO ta kammala wani taro da zimmar samar da wata gidauniya don yakar ayyukan ta'addanci da ake addaban ƙasashen. Wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma ya halarci taron, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Taron na birnin Wagadugu da ke matsayin na gaugawa ya maida hankali ne wajen neman hanyoyin magance matsalolin ta'addanci a yankin Sahel, lamarin da ya sa shugabannin kungiyar SEDEAO yanke shawarar harhaɗa kudaden tunkarar wannan kalubale, kamar yadda suka bayyana a sanarwar ƙarshen taro.
Décidons de contribuer financièrement et de manière urgente
Ministan harkokin wajen jamhuriyar Niger Kallahan Kurau na cewa kasashen ECOWAS sun yanke shawarar tattara biliyan 1 na dalar Amurka domin murƙushe ta'addancin da ya addabi yankin Sahel. Mafari kenan aka buƙaci haɗin kan kasashen Chad da Mauritania a wannan sabuwar tafiya a ƙarƙashin tsarin fasalin ayyukan da kungiyar ta kudurta daga 2020 zuwa 2024.
Invitons la Mauritanie et le Chad.
Sanadai masu sharhi akan al'amuran tsaro irin su Kakatu Dagoni na kungiyar Alternative Espacitoyen suka fara bayyana ra'ayinsu akan wannan kuduri.
Cikin jawaban da suka yi sun ce kusan hari 2000 aka kai a kusan kasashe na ECOWAS. Wajen mutane 11,000 sun rasa rayukansu. Kan mutane miliyan da yawa sun bar gidajensu wanda sun taho kashi na suna kan titi da wannan. To shi yasa shugabanni na kasashen ECOWAS suka dauko niyya cewa da za su sa kowane kasa zai sa hannu a aljihun shi ya fudo kudi tun da bai yiwa a tsaronmu wasu mutane daban ne za su ba mu kudade mu yi aikin shi. To muna fatan dai za su yi kokari su yi ko da yake wannan abin mun gani ko na je san Sahel kudaden kasashenmu ba su samu fudowa shi ba.
Halin da ake ciki a yau a kasar Libya wani abu ne da shugabannin kasashen Afirka mambobin sai da yawo suka ce yana mayar da hannun agogo baya a yunkurin da aka sa gaba wajen kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a yankin Sahel.
Demandons au Conseil de Sécurité des Nations Unies.
Muna kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya gaggauta ɗaukar matakan kashe wutar rikicin da ke ƙara ruruwa a ƙasar Libya domin ita ce mafarin taɓarɓarewar tsaro a wannan yanki. A nan shi ma Kakatu Dagoni na da irin wannan ra'ayi.
Dole ne shugabanninmu na Afirka na ECOWAS gaba daya su tashi a baki guda su ce kawai tura yanda kuka je kuka wargazo kasan Libya yanzu kun ja muna masala ku je ku maido lahiya.
Musanyar bayanai ba tare da wata jikara ba a tsakanin kasashen ECOWAS da zulfafa nazarin hanyoyin kafa rundunar haɗin gwiwar kasashen yammacin Afirka tare da batun asusun farfado da yankunan da rikicin ta'addanci ya shafa na daga cikin shawarwarin da taron na Wagadugu ya tsayar a watan Disamba da ke tafa ne shugabannin kasashen na yammacin Afirka za su haɗu a Abuja domin saka hannu akan takardun zartar da wannan kuduri na har hada hancin biliyan 1 na dalar Amurka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Allah
A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoto daga taron na kasashen Afirka sai na muryar Amurka wanda ke gudana yanzu haka a birnin tarayya Abuja. Taron da ya maida hankali ne ga sauran gidajen jaridu abokan hurɗarshi da ke kasashen na Afirka. Hassan Maina Kaina ya haɗa mana wannan rahoton.
We're hoping that they get to network to learn each other to hopefully share stories.
Catherine Peterson kenan wata director a muryar Amurka ke jawabi yayin bude wani babban taron kasa da kasa da muryar Amurka ta bude yau a nan Abuja da wasu tasoshi abokan hulɗarta na kasashen Afirka tema inda take jaddada muhimmancin alakar aiki tare da ke tsakanin bangarorin biyu. Tana mai cewa VOA din za ta kuma horar da yan jaridu abokan hulɗarta wanda kwararru ne za su
And we always like to facilitate learning new ideas, especially in the digital realm.
Managing editor na sashen Hausa Alhaji Ali Mustafa Sokoto yayi karin haske kan makasudin wannan taro.
Ai makasudin na shuwa su makar gwa mana Hassan suna da yawa. Babban makasudin farko kamar yadda kace mun gayyato mutane da suke da tasiri kuke suke gudanar da gidajen radio da television a kasashe biyar na Afirka, hada da Nigeria, Niger, Ghana, Cameroon, Togo. Domin su zo nan mu yi cuɗanya mu ta farko wato makasudin farko shi ne mu wannan zumunci da dama akwai shi mu kana ƙarfafa shi. Abu na biyu shi ne mu yi musayar shirye-shirye da dama muke wasu suke ɗauka mu ƙarfafa musu gwiwa na cigaba da ɗaukar wannan shirye-shiryen namu. Na huɗu su ma in suna da wasu shawarori ko wasu tunani game da shirye-shiryen da muke gabatarwa muna so mu ji su idan akwai wuraren da ya kamata a gyara a gyara.
Daga bisani naji ta bakin wasu mahalarta wannan taro daga kasashen Afrika ta Yamma.
Sunana Abdul Kader Muhammad Idi daga birnin Yamai a Jamhuriyar Niger. Ni ne mataimakin kamaddu shugaban gidan radio amfani da television wanda ake cewa Alhaji Grema Buka. Zan iya cewa sai a karfafa hulɗa tsakanin gidajen radio ka da radio ta muryar Amurka. Ya kamata duk wani shirye-shirye dake da koi a bishi shi ma a gani menene cikin zamanin ga ake da bukata.
Sunana Yusuf Abdul Ganiyu amma an fi sani na da Alhaji Shola dan Yarbawa kuma ina gane ne Zuriya FM. Wannan taro da muka zo a nan Abuja na VOE taro ne da nake ganin cewa zai kara danko na hurda tsakanin masu kafafai na yada labarai ko kuwa yan jarida domin zaka ga mutumin Ghana ya ga mutumin Nigeria ko mutumin Niger ko mutumin Senegal wurin za a kafa wata hurda da in ya dace ma ina neman wani abu a Niger ba lalle sai na tura yan aiki a Niger ba. An dai nuna wani dan kwariya kwariyar majigi da ke nuni cikin nishadi dangane da shirye-shiryen na muryar Amurka.
A duk lokacin da al'ummar kasashen Afirka suka yi zaɓe, muryar Amurka tana wurin don kawo bayanai game da buƙatun mutane na samun kyakkyawan rayuwa mai inganci.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Gaida mai gida Hassan Mainakaina. Tun bayan rufe iyakokin shige da ficen Najeriya da hukumar hana fasakori ta custom ta yi, jama'a da dama na koke-koke cewar hakan ya haddasa tsadar kayan abinci da sauran abubuwan masarufi. Hukumar dai ta ce wannan ɗaukan mataki ya zama dole a daidai wannan lokaci a wannan yanayi da ake ciki. Mai magana da yawun hukumar Mr. Joseph Atta ya yi mana ƙarin bayanin hukumar da matakin da hukumar ta ɗauka.
Kudin shiga asusu kan ya zo ba ta ba samu revenue a gidan custom da ya kai 1 trillion ba, amma yanzu kowace shekara sai fiye da trillion muke samu. In ka lura wajen kame-kamen kaya da zai cutar da kasanmu da mutanenmu, misali a ce bindigogi, a 2017 mun kama pump action rifle 2,671, ban mai maganin su halshashi da aka kama a wurare da yawa ba kenan. Tafarnin kwayoyi 2018 mun kama fiye da kontanoni 50, kuma wata da ta wuce custom ta hada gwiwa da ma'aikatar NAFDAC yanzu ana kone magunguna wanda kimanin kudinsu ya fi biliyon 14.
To kana maganar akan abin da ya shafi kudin shiga da ƙasa take samu, baya ga masu sharhi ko kuma masu duba tattalin arzikin ƙasa suna ganin cewar Najeriya tana rasa biliyoyin kuɗi a sanadiyar kulle waɗannan hanyoyi da ake cewa bodoji da ake shigowa ta hanya, wanda akasari tun daga shigowar gwamnatin nan tashi ya ainihin dakatar da shigowa da abubuwa da ake yi ta bodoji ya sai ta bakin ruwa, wanda ake ganin wannan yasa tattalin arzikin da ya kamata a ce Najeriya tana da shi ya koma ga ƙasashe irin su Niger da su Benin, saboda ana yin wannan abu da ake cewa na shigo da kayayyaki ta hanyar da ba su dace ba.
To ai baka sani ba, yanzu ne ma Najeriya ta fi samu kudi fiye da da. Misali shigarwar motoci, ka san bodojin Najeriya mafi yawan layukan bodojin Najeriya ba su da wani ingantattar tsaro. Wasu wurare mutane kawai za su iya shiga, masu jeep ko kuma masu hilux ana iya shigo wasu wurare, wasu hanyoyi ma wanda gwamnati bata san da zomansu ba ana iya amfani da su a shigar da wayannan abubuwa, ba ma batun rashin haraji wanda za a karba kan irin wayannan motoci ba. Waya san abin da yake cikin wayannan motoci? Shi yasa ita gwamnati tace ya kamata a dakatar da shigar da motoci ta hanyar boda, a shigar da su ta hanyar teku inda ana da kayaki da za a tantance, kuma a tabbatar a cikin motocin nan ba abin da zai cutar da kasanmu, kuma a tabbatar an karba haraji wanda ita kasanmu tana bukatanta. Yanzu haraji ya fi mana da shinkafa kuma da aka hana kwanakin baya, dindin manominmu su samu kasuwa. Washin kasa kamar irin tamu Nigeria wanda Allah ya albarkace mu da mutane da kasa da kuma ga inda za a noma a ce har yanzu mu je wata kasa mu shiga da shinkafa shinkafa da mu san yaya yake ba wayannan shinkafa fa da ake shigar da su wasu ma sai sun zo na shekaru da shekaru sai a hada a zo a canja musu bag a shigar mana da su shinkafa ne wanda zai zama ma illa ga mutanen mu so in muna saya shinkafan namu wanda manomin za su samu kudi matasa su samu aiki kuma arzikin kasa ta bunkasa
to Allah ya kyauta Allah ka karshen wannan matsala yanzu kuma ga shirin mu na gaba ilimi garkuwar dan adam
shan hakika ba da tangarda ba Allah
jama'a mu sauraron mu da wannan yammacin litinin assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC Allah ya sa haka Allahumma amin Masu sauraro a cikin shirin namu na wannan makon za ku ji tattaunawa ta musamman da muka yi da shugaban hukumar asusun tallafawa makarantun gaba da sakandare a Najeriya Professor Suleiman Elias Pagoro wanda ya karin haske akan ayyuka da ya maida hankali akan su tun bayan sake darewa kan karaga shugabancin hukumar a farkon wannan shekarar abu mai matukar muhimmanci anan shine Al'umman Najeriya sai su kasa kunnuwa don jin irin gara basar da hukumar Tetfon ke tare da shi.
Na dawa watan daya ran 21 ga watan daya a wannan shekara shine fa sai ga abubuwan da ni na sani dama na shimfida domin gyara yanayin makarantun gaba. Da secondary a takaice wato tertiary institution da muke kira bisa ga kuma dokar mu dama ya shafi jami'oi da polytechnics da kuma college of education wadannan category guda uku ta gwamnati ko gwamnatin tarayya ne ko ta jihohi su ne dama muke da iko mu ba su kudaden da gwamnati ta riga ta tsara wato abin da 2% na haraji da ake na kamfanoni wanda suke samun riba a ayyukansu to a takaice dama ai can mun san abin da kenan to mun shimfida abubuwa ni da nazo lokacin ma dai na fara da shimfida abubuwa a cikin su ko akwai kokarin cewa mu inganta aikin bincike musamman a jami'oi domin in ana maganan karatu to akan lura a duba wanne a ta wani fuska za gane ana cin gaba ko ba a cin gaba to mutum yayi bincike kuma ya gano yanayin jami'oi da karfin su da rashin karfin su nan ne ake nuna in kaga inda jami'oi suke da karfi so da yawa zaka samu harkan ma ta kasuwanci da sauran abubuwa su ma suna da karfi to wannan abin ya dame mu muka ce to waiwaya wajen bincike me zamu iya yi to akwai abin da ake kira turanci R&D research and development da Hausa zan ce to bincike da gudanarwa kenan watakila R&D to sai na lura cewa ya kamata mu dubi wannan wurin dalili so da yawa aka lura cewa jami'an mu sun fi sa karfi ga koyo ba su bincike yadda ya kamata ba sa karfi ga bincike ba to wannan kuma sai na lura cewa babban kuskure ne a lokacin har muka kikkiro department anan Tetfon mata R&D din domin a tabbata cewa an kara inganta hanyar bincike shine zai nuna karfin jami'oi to mun yi nisa akan wannan an kafa abin nan muna kokari kenan samu musu kudi sai ya kasance aka janye ni daga wannan mukami amma Allah ya sa na dawowa kuwa ina tabbatar muku da cewa a cikin wata bakwai din nan mun kara nisa dalili yanzu misali muna zuwa sai ga shugaban kasa ma ya taimaka mana ya kara abinda ba taba yi ba biliyan 5 a lokaci daya da ai fari an aje biliyan 3 ne na bincike akwai kashi 2 dama akwai na wanda muke yi a cikin makaranti akwai wanda kuma Mutet Fund muke da committee muna kira shi National Research Fund su suke duba abubuwan da ya shafi bincike muna da committee su za su buga jarida duk wanda ke da shirye yayi wani bincike ya rubuto muna da kaida in ka cika ta kwa akwai ana iya bada mutum miliyan har 50 a lokaci daya. To ayi nisa amma dama tun can da aka fara ta kusan shekara 7-8 kenan biliyan 3 aka bayar an zo an kara biliyan 1 amma a lokaci daya a samu biliyan 5 ba ta bayi ba. So kaga nan ma shi ya kara nuna cewa shugaban kasa ma ya ji dadin cewa mun fara sa fifiko ga bincike. To na tabbatar ma cewa yau ka zaga da jami'o'i da Polytechnic da College of Education sun ji dadin wannan abun ainun. Wani abun da kuma muka yanzu ma muna kokari akwai committee da muka shirya na kara ba da karfi ga wannan bangare na bincike. To ba ta bincike kadai ba, yanzu misali da na dawo wani abun da mun dade muna yi shine taimakawa ma malamai na jami'o'i Polytechnic da College of Education je karatu a wasu jami'o'i a kasar nan amma mafi yawa ma a waje musamman da degree ta uku wato doctorate degree PhD da muke kira. A nan da na dawo sai na samu cewa akwai matsaloli ainun da yawan su da aka ba su kuɗi su je kasan waje suka shiga matsaloli. To da na dawo kwa muna jin koke-koke muka ce gara mu yi wani abu. To yau ina so alhamdulillah zan iya tabbatar ma da cewa a cikin wata bakwai din nan mu yi nasara ainun. Da muna da dalibai sun fi 1,000 kusan ma 2,000. To a yanzu ina tabbatar da cewa mun wuce rabi wanda mun warware matsalolin su. To kaga wannan ma jama'a sun an lura cewa ya taimaka ainun ga nuna cewa muna cin gaba.
Masu sauraro baki daya iyakacin bin sauƙaƙe nan a shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawar ta musamman. Yanzu a madadin Farfesa Suleiman Elias Bagoro shugaban hukumar Tatman da kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku. Sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam.
A maza da mata don wajen miƙewa kai kokarin neman.
To masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogon muke cewa karfe 11:26 yanzu kuma ga shirin mu na gaba da sakonninku da kuke aiko mana.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu, ya ce har-haren jirage marasa matuki da 'yan tawayen Houthi na kasar Yemen ke kirarin kaiwa cibiyoyin sarrafa man fetur na kasar Saudiya wani abin damuwa ne. A gefe daya hakan ya nuna cewa kwalliya bata biya kudin sabulu ba a har-haren da kasar Saudiya ke jagorantar kaiwa 'yan kungiyar ta Houthi a Yemen. Dama 'yan magana suna cewa idan zaka gina ramin mugunta to gina shi gajere. Da fatan sauran kasashen da ke cikin wannan lugudan wuta za su shiga taitayin su. Sakonmu na gaba haɗin gwiwa ne da ya fito daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja suka ce assalamu alaikum muryar Amurka. Tabbas hari kan rijiyoyin man Saudiya ba alheri bane ga kasuwancin danyen mai a duniya. Bayan barazanar samun karancin mai akwai yuyuwar samun baraka tsakanin kasashen Saudiya da Iran da kuma Amurka. Kenan komai na iya faruwa in dai babu wanda ya karbi baki wajen kaddamar da wannan harin. Da fatan Allah ya kare to amin. Sai kuma sakon da ya fito daga Alhaji Abbas Baffaci Lady ya ce fatan alheri ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa. A yau ina son ku bani daman yabawa gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin Senator Bala Muhammad Abdulkadir Kaurin Bauchi bisa kaddamar da alluran rigakafin cutar shawara da feshin tsuntsu wanda suka lalata amfanin gona. Hakika ina jinjina maka bisa wannan namijin kokari da kai. Da fatan al'ummar jihar Bauchi za su bada haɗin kai domin ganin shirin ya tafi yadda ake bukata. To jama'a ku ci gaba da aiko mana da sakonninku da ra'ayoyinku. Mun gode, mu huta lafiya.
To a gaida Binta Yaro da wasiƙun masu saurare, yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye Amurka take ta mai da martani kan mummunar hari da ake kaiwa wata rijiyar man a Saudi Arabia kuma mafi girma mai taimakawa samun daidaiton man fetur da ake bukata a duniya. A jiya Lahadi ne Tunisia suka kada ƙuri'unsu don zaben sabon shugaban ƙasa cikin 'yan takara kusan dozin biyu da suka tsaya neman zaɓe, inda alƙaluma da ba a tabbatar ba ke nuni da cewa wasu 'yan takara biyu daga waje ne ke kan gaba a zaben.
Kuma sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za ku ji mu ɗauke da wani shiri. Yanzu a madadin wanda ta taya ni gabatar da shirin Aisha Mu'azu da kuma wanda ya hada ya kuma ba da umarni Hailu Haile, sai a injiniyan namu na yanzu Mr. Alfredo Santos, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku ci gaba da zama bakin rediyon ku ga shirin yau da gobe.